shirinmu na Ramadana a yau miki ga rana ta biyu ga azumin watan Ramadana mun kuma samu zantawa da limamin masallacin Zone 4 Abuja inda muka tattauna da shi dangane da irin ibadun da ya kamata musulmi ya aikata a wannan wata na Ramadana muna kuma tare da Malam Hamid Gaye da shirinmu ta kasance da shi
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Hamid Nasidi Ibrahim daga masallacin Zone 4 Plaza Abuja
to ga shi muna cikin wata na Ramadana wani irin ibadu ya kamata musulmi su kasance suna yawaita
kamar yadda muka sani wata Ramadan wata ne wanda yake mai falala annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana a cikin hadisi cewa idan wata Ramadan ya shiga ubangiji mai girma daukaka yakan kulle kofofin wuta gaba ɗayan su ba wacce za a bude akan kulle akan bude kofofin aljanna gaba ɗayan su babu wacce za a kulle wadancan an rufe su gaba ɗaya babu wacce za a bude sannan ana kama maradatu shayatin gaba ɗaya a daure su sannan kuma Allah eh shedanu fandararrun shedanu Allah ta'ala yana aiko da mala'ika yana kira cewa ina ne nufin alkhairi ya kusanto ina ne nufin alkhairi ya nisanta sannan a dukkanin ranakun watan Ramadan ubangiji ta'ala yana yanta bayinsa a kowane dare daga cikin dararen watan Ramadan wannan yanci ba zai samu ba har sai dan adam ya kula da ibadoji daga cikin irin ibadar da za a yi shi kansa azumi din annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisi cewa Allah ta'ala ya ce dukkanin aikin da bawa zai aikata nasa ne banda azumi azumi aiki ne na Allah shi ya dauki gabarar wato ainihin ba da sakamakonsa dan haka kaga wannan ya nuna muhimmancin azumi din abu na biyu karatun alqur'ani wata ramadan wata ne na alqur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a yayin da ke cikin suratul baqara wata ramadan shine watan da aka saukar da littafin alqur'ani a cikin sa littafi na shari'a da kuma wato ainihin bayani ga mutane saboda haka karatun alqur'ani yana da muhimmanci a cikin wata ramadan shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk ramadan mala'ika jibril yana zuwa su zauna su bita karatun alqur'ani a ramadanin karshe da annabi ya bar duniya suka yi bitar har sau biyu haka zamu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka rawaito sayyidina usman bin affan ya kasance a kullun sai yayi saukar alqur'ani a watan ramadan haka an samu tabi'ai irin su qatada duk bayan kwana uku sukan yi wato saukar alqur'ani a cikin watan ramadan daga cikin irin ibadu da ake so mutun yayi a cikin watan ramadana akwai umra ga wanda ya samu dama annabi sallallahu alaihi wasallama yace yin umra a cikin watan ramadana daidai yake da ladan wanda yayi aikin haji daga cikin irin ibadu da ake so mutun yayi a cikin watan ramadana akwai ciyarwa da bayar da sadaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kyauta inji Abdullahi da Abbas yace ban taba ganin wanda yake annabi kyauta ba amma in kana so kaga kyautar annabi to kaga ka zo kaga yanda yake kyauta a watan ramadana domin a lokacin yake bada kyauta yanda iska take haka annabi yake bada kyauta ma'ana yanda iska take unlimited ba ta yankewa yawa to haka shi ma manzo Allah yake ta bayarwa baya kyautawa daga cikin ibadun da ake so mutun yayi a cikin watan ramadana akwai kame harshensa galibi al'umma basu damu ba suna azumi sai su ta maganganu waɗanda suke basu dace ba ko giba ko wato cin daman mutane ko munafincin mutane ko annamimanci ko kuma su ringa zantuttuka na ƙarya ko su bata lokacin su cikin musu irin na ƙwallon kafa ko su bata lokacin su cikin musu irin na siyasa wanda ya kamata a ce dan adam ya fahimci shi kansa kalmar as-sawmu din ko as-siyam din abinda yake dauka ma'ana shine asali rufe baki kakkai magana kamar yadda nana Maryam ta zo cikin mutananta take cewa inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya nayi alƙawari na rufe baki na yau bazan magana da mutane ba kaga sai ta fassara kalmar sawm din da cewa shine falan ukallima al-yawma insiya bazan yi magana da kowa a yau ba saboda haka dole ne dan adam ya rufe bakinsa daga cikin ibada da ake so mutun yayi a cikin watan Ramadan akwai tsayuwar dare yawaita sallah ta farilla da nafilfili na yini da kuma nafilfili na dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaya da sallah a cikin watan Ramadan yana mai imani da Allah yana mai malladan ubangiji mai girma daukaka za a gafarta masa abin da ya gabata a cikin zunubansa daga cikin irin ibadar da ake so mutun yayi a cikin wannan wata mai alfarma shine yin i'tikafi musamman a goman karshe na watan Ramadan mutum yaje ya zauna a masallaci yana mai kebance kansa don yin ibada ya shagaltu da zikiri ko karatun alqur'ani ko tasbihi ko tahmidi ko tahlili ko salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama har izuwa ranar da za a ce an ga jaririn watan Shawwal wannan yana daga cikin mafi girman ibada annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafi haka ma sahabbansa sun yi itikafi haka matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun yi itikafi fatan mu ubangiji ta'ala ya karbi ibadar mu Allah ta'ala ya sa mu ga Ramadan kuma ya ba mu lafiyar yin ibada a cikin watan Ramadan
amin muna godiya to madalla da fatan mai sauraro ya amfana da abin da aka ji a tara da mu a shirin mu na gobe domin jin wani sabon kiran da wani malamin na daban da kuma tattaunawar mu da likita dangane da masu ciwon sikila da yadda ya kamata su yi a wannan wata na Ramadana baraka bashir dandalin VOA